Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya hawa kuma na iya samu mu Alfa Radio na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama ta sharto suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazira Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan daunar kamun ku shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana harkokin demokradiya ke kallon kudin tsayawa takara a mukamin siyasa a Najeriya wanda akan shi ne muke son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku shin me kuke gani a sa kudin da yawa ko kuriya ta kaita sai kuma rahoto akan wata hukumar gwamnatin kasar Ghana ta samar domin yaki da cin hanci da rashawa to sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Masauraro assalamu alaikum yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen yakin shekaru 17 da Amurka ke jagoranta a Afghanistan yana samun goyon baya a cewar sakataren tsaro na Amurka Jim Mattis ko da yake ya ambaci hanyar tattaunawa a bude take Mattis bai fadi tattaunawar sharar fagen da rahotanni suka ce an yi tsakanin Amurka da 'yan Taliban a Qatar ba idan hakan ya tabbata to wannan ci za ta zama ganawar kai tsaye ta farko wacce Amurka ta yi da Taliban a cikin shekarun da suka gabata haka kuma Mattis bai ce ko akwai wasu sabbin abubuwa da suka kai ga yin wannan nazarin ba amma duk da haka ya ambaci yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 3 da 'yan Taliban da gwamnatin Afghanistan suka ayyana a farkon shekarun nan A yau Laraba Isra'ila ta ba da sanarwar za ta kulle ofishin jakadancinta da ke Paraguay tare da janye jakadanta biyo bayan furucin kasar ta kudancin Amurka cewa za ta dauke ofishin jakadancinta daga birnin Quds da shine babban birnin Isra'ila a hukumance za ta maida shi zuwa birnin Tel Aviv a watan mayun shekarun nan ne dai Paraguay ta maida ofishin jakadancinta zuwa Jerusalem kamar yadda Amurka da Guatemala suka mayar da nasu Paraguay dai har yanzu bata bada wani kokkwarin dalili na maida ofishin jakadancin nata zuwa Tel Aviv ba. Ministan harkokin wajen Paraguay Luis Alberto Castiglioni ya faɗa a wani jawabi na musamman cewa Paraguay za ta bada gudunmawa a diplomasiyar yankin don samar da daidaito da zaman lafiya mai dorewa a gabas ta tsakiya. Kasashe dai da dama sun bar ofishin jakadancin su a Tel Aviv. Isra'ila da Palestine kowannen su na ikirarin Jerusalem a matsayin babban birnin sa. Sakamakon haka ne hukumomi tun farko suke gudanar da harkokinsu a wajen birnin don gudun nuna goyon bayan bangare daya. Sai a watan Disambar bara ne kwatsam shugaba Donald Trump ya karya wannan alkadarin ta hanyar mayar da ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa Quds a matsayin inda ta shaida hukumance a matsayin babban birnin Isra'ila. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. An keɓe wani jirgi da ya taso daga Dubai zuwa birnin New York a filin jiragen sama na JFK bayan bayyanar wata cutar da ta kama wasu fasinjojin jiragen da ba a gane kanta ba. A rahoton fari da aka samu ya bayyana adadin fasinjoji fiye da 100 ne da ke cikin jirgin na Emirates wanda suka kamu da rashin lafiya. Amma a bayanin da ya biyo baya daga kamfanin ya rage adadin zuwa mutane 10. Kafar yaɗa labarai ta ABC ta bada rahoton an tafi da mutane 3 asibiti. Sannan fadar White House ta bayyana cewa gwamnatin Trump na nan za ta sa ido akan al'amarin kamar yadda mataimakin sakataren yaɗa labaran White House Lindsay Walters ta bayyana cewa an sanar da shugaban ƙasa. Kamfanin jiragen Emirates ya bada bayanin cewa ma'aikatan lafiya na New York na ci gaba da duba fasinjojin. Hakanan hotuna da dama sun bayyana da fasinjojin suka yaɗa da ke nuna jerin gwanon motocin 'yan sanda kewaye da jirgin saman tare da yadda ma'aikatan lafiya ke ta auna ɗaukan yanayin jikin fasinjojin don gwada lafiyarsu. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce wasu tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake a wani gidan 'yan dambe da ke Kabul babban birnin ƙasar ya kashe mutane 20 tare da raunata wasu su 60. 'Yan sanda sun ce ɗan ƙunar baƙin wake na farko ya tarwatsa kansa a cikin gidan 'yan damben a wata unguwa da galibinta 'yan shi'a ke zama. Hari na biyu kuma ya faru ne a kusa da inda na farko ya auku a yayin da hukumomi ke taimakawa waɗanda harin farko ya ritsa da su. babu wanda ya dauki alhakin kai harin nan take, amma yayi kama da irin wanda ɗan kungiyar ISIS ke kaiwa. Kungiyar ɗan ta'addanta ɗan Sunni na kallon ɗan mazhabar Shi'a a matsayin dagutai, kuma ta sha kai masu hare-haren bama-bamai a baya. Unguwar Dashe Barshi, wadda galibin ta ɗan Shi'a ke cikin ta, mayakan ISIS sun sha auna su. A watan Disamba da ya gabata, wasu jerin hare-haren bama-bamai sun yi sanadiyar mutuwar mazauna garin fiye da 40. Haka kuma a watan Agusta, wani harin kunar bakin waken ya kashe mutane har 34.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar yadda muka gabatar, bari mu fara da rahoton kudin takardar shiga takara wanda Mahmud Ibrahim Kure ya tattauna da wasu masana harkokin demokradiya. Koya suke kallon sayan wannan takarda? Da farko dai ga Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa.
Wannan tsawala kudin na ɗaya dai ɗaurewa siyasar kudi gindi ce. Na biyu ɗaurewa siyasar ubangida gindi ce, wanda ba shi da kudi dole ya nemi ubangidan siyasa da zai biya masa. Na uku rufe kofa ne ga mutane da yawa a su shiga siyasa a dama da su, musamman matasa da aka ce yanzu an ba su iko su shiga siyasa a dama da su, kamar an ba su da kyauta kenan da dama an karbe da hagu. Sannan ɗaure gindin a daɗa tabka rashawa ne idan aka shiga gwamnati, domin duk wanda ya ci bashi da ifa ƙarfinsa kafin ya tsaya zaɓe, da duk wanda ije ubangida ya bashi kuɗi, da duk wanda isa yadda wata kadara ta sako ta iyalinsa kafin ya iya shiga zaɓe, to da ya ci dole ne ya fara biyan bashin da ya ɗauka kafin ya shiga zaɓen nan ta kowace hanya. Kuma wannan ƙofar rashawa take buɗewa.
Shi kuwa Dr. Sani Lawal Malumfashi, tsohon shugaban hukumar zaɓe ta jihar Kano, da cewa
ta fannin ba ƴaƴan talakawa dama da matasa dama ba ya kantar ba, saboda matasan nan kuɗin nan aikin ma da suke wato da ake buƙata su samu ba su samu ba, sana'an nan ba su da ita. Kuma a cikin matasan nan akwai masu kaifin basira da kaifin tunani da kaifin kuzari na ƙwaƙwalwa da na jiki, wanda yake za su iya kawo ci gaba ta wannan fannin kenan ba ya kantar ba. Amma ta fannin kuma tsari na demokratiya yana kantar ba, saboda na farko tsari ne mai tsada kowa ya sani, na biyu kuma ba kai ne yawanci inda za a bisa ka'ida abu, ba kai ne kai kanka za ka yi ra'ayin kanka ka fara takara ba, a'a mutananka ne ya kamata a ce su ne suka dauko ka, suka dauko ka suka sa a gaba, tunda su suka dauko ka kuwa su za su sama maka wannan kuɗi kai wannan takara din, da niyya kuma idan suka sama maka wannan kuɗin kai wannan takara baka bukata ka ba su kuɗi su sake raba ka, a'a abin da suke bukata shine ka sama wa ƴaƴansu aikin yi, ka sama wa wato ka inganta rayuwar su, ka tabbatar da tsaron su na lafiyar su da kuma tsaron su na dukiyoyin su. Wannan abubuwan aka fassara su zuwa kuɗi sun fi wannan kuɗin form ɗin.
To amma duk da haka, a ganin Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, akwai matakan da jam'iyyun siyasa a Najeriya ya kamata su ɗauka dangane da batun shiga zaɓe
a demokradiyya. Saboda za a samu mutane da yawa suna neman wata kujera, dole ka samu hanyar da za ka rage yawan sukar abin ya zama ta ci barkatai. To kuma amfani da kuɗi wajen rage wannan yawan yana haifar da matsalar da tafi matsalar ta ci barkatai din. Akwai wasu abubuwan da ake amfani da su a matakin ilimi, misali matakin kwarewa da gogayya a aiki, matakin karbuwa a cikin al'umma, yiwa mutane hidima da ake da tarihin yi a kowane irin mataki ne. Duk waɗannan abubuwa ne da za ka iya fitar da sharuɗa a cikin su waɗanda mutane da yawa za su cika koda ba su da kuɗi, amma kuma da yawa za su kasa cikawa koda suna da kuɗi. Shikenan sai ka fidda tsari mai kyau.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To daga batun takara kuma sai na tsaro, inda gwamnatin kasar Ghana ta samar da wani kwamitin mutane 22 da zai duba yadda za a yaƙi cin hanci da rashawa a cikin kasar. Garuluwan Muktar Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan tsari da hukumar tabbatar da kyawun kaya ko aiki ta ƙasa da ƙasa ta zayyana ya gindaya tarin matakai da kowane ƙungiya ko ma'aikata za ta iya cusawa cikin tsarin aikinta, yadda za a kiyaye da ganowa da magance matsalan cin hanci. Da yake magana wurin ƙaddamarwa, babban daraktar hukumar ta kyautata kyawun kaya da aiki Professor Alex Dudu ya ce kwamitin za ta tuntuɓi waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a shugabanci don gane na ɗorewar tsarin kan azattar da shi. Ya ce
In most institutions, if you don't institutionalize things, the do's and the don'ts, you leave it to individuals to as it were make it.
Sometimes, muna danganta shugabanchi ma'aikatu ga ɗaiɗaikun mutane a bisa kuma ta fariki na abin yi da waɗanda ba a iya yi yayin da ake cikin tafiya. Don haka a duk ƙasashe muna da tsarin tafiyar da aiki da ke taimaka mana shirya ayyukanmu. Waɗannan ababa don tantance tsarurrukanmu ne, mu rubuta su mu dukufa a kansu kuma mu auna su sai kuma mu yi aiki da su. Don haka fatar mu kwamitin nan zai duba tsarin tafiyar da yaki da cin hanci kamar yadda matsayin ƙasa da ƙasa ya nuna don gano ko zai dace da bukatun Ghana. Shugaban sashin tabbatar da kyawun kaya na ma'aikatar Trade da masana'antu Michael Sanaya wanda ya wakilci ministan ya ce ƙasa na bukatar ta dau matsayi akan cin hanci yadda zai taimaka kiyaye shekaru na gaba wa waɗanda ba a haifa ba tukun. Ya ce
taking a stand against bribery is the way to go if and only if each of us in this country believe that this country.
Daukan mataki akan cin hanci ne hanya da ya dace a bi. Muddin kowane ɗayanmu ya yi imani cewar wannan mummunan alƙaba'i bai dace da cigaban halin rayuwa da tattalin arziki ba. In kuwa haka lamarin yake, to lallai kam duk fagagen ma'aikatan ƙasa da ma masu zaman kansu na buƙatar su haye matsayi na marawa yaƙi da cin hanci din ko ta halin ƙaƙa. Mambobin kwamitin sun haɗa da Director Gimpa Professor Philippa Boy Simpson da babban daraktan PIX DCOP Nathan Kofi Buachi da wani lauya mai zaman kansa Philip Ankuma da kuma wani commissioner Shira Joseph Wita. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To ma'adala kafin mun bude layinmu na kira bari a shakata da wannan faifan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madallah mun samu kira na farko daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum, kuna magana da Akarami daga Sheikh Abubakar Goma ke Kaduna, shugaban kungiyar mutulaka na kasar rashin jihar Kaduna.
To za mu ji Akarami, me ra'ayinka na hankalin kai karkata, shin a sa kudin nan da su yawa ko ko dai a takaita ko a kwatanta?
A wannan kudi kamata a ce an takaita su, bai kamata ana sa kudin nan suna yawa ba, kai da Allah. Saboda shi ke sa mutanen su kwashi kudi domin ganin cewa sun ba da wannan kudin, amma aka kudin nan kalilan yanda koda talaka ne zai kokari ya sa kudin shi, amma an ga an sa kudi da yawa haka ai ba tsari bane. Haba ya kwata arga di wannan abu da Allah da Allah ku innan kalilan kin muke ke nan musamman mu dalakawa.
To mun gode Akarami, mun gode Akarami. Yanzu bari mu je Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Dan magaji dan koli a wurin sarkin Najeriya.
To dan magaji dan koli za mu je, me ra'ayinka?
Ra'ayina ga wannan al'amari na tsara kudin zafi ya daidai kuma haka shi ya dace wa sarkin Najeriya.
Saboda da yawa ko
da ba sa kan shi wata matsala ba. Saboda ƴan Najeriya suna sa matsaloli da yawa, saboda suna mai da lukin gwamnati a kan dukiyar su, shi ta ringa cewa haka din ya haɗa cewa a yi haka nan.
Aka ce hagun wani daman wani. To mun gode magaji dan koli, bari mu je Abuja yanzu. Waye daga Abuja?
ake na'am salamu alaikum
sunana
Sani Muhammad daga Karmo Abuja
to Sani Muhammad me ra'ayinka game da wannan batu da ake tattauna yau
eh to gaskiya kare kudaden nan na abun nan gaskiya dai a takaita saboda gaskiya ni dai a na ra'ayi ina ga cika kudaden nan a haka ai abun yayi yawa dai a takaita mutane
kai ha kake gani me yasa kake ganin yayi yawa
to ai kaga kamar irin wasu su masu hituwa ta gara wasu kaga suna kuka da korahin cewa su gaskiya wannan kudin sun musu yawa ba su da su alhali mu matasan da aka ce kun mu shigo siyasa kuma to ga ana cika irin wannan kudin fa ai kaga mu ba mu da irin wannan kudaden
to mun gode Muhammad Sani bari mu je Katsina waya Katsina na Katsina kada jin mu a ina ganin line Katsina ya tsinke muna magana ne akan to muna Port Harcourt yanzu waya Port Harcourt waya Port Harcourt ko na Port Harcourt din shi ma yanke ne to yanzu muna jahar mu a Niger waya a Niger
Malam Danjuma daga Bidda jahar Niger
to Malam Danjuma me ra'ayinka
eh ra'ayina ya kamata yanda aka sa kudin nan yayi daidai
a sa da yawa
don takan a bar shi yanda yake yanzu nan don taka ne za a samu wayanda bai da kudi talakawa kamar yanda aka tara ma General Buhari aka saye mai sabon form za a samu talakawa su saye masa form idan samu mutum ne kyakkyawa niyya sai talakawa su saye mai form taka ne za mu samu
shugabanni na kwarai
eh mutumin kirki
to mun gode kwarai dan jinmu daga Biddan jihar Niger bari mu je Osun kuma waya a Osun
to Ilefe wasu state
Ilefe to waya daga Ilefe
eh Allah ran mama Allah raji ki
to Allah ran me ra'ayinka
ra'ayina wannan kudi da aka sa na siyasan nan a tsara ne mai gama 2000
to me yasa kace haka
eh uwa saboda mu mun ga abanin suke mana ba mu muna zame su kawai mutala fa mu na jan wahala
to ra'ayin mallam alaramma kenan an ce ra'ayin riga kowa da irin nasa
eh ra'ayin riga kware kuwa
to mun gode kware alaramma bari mu saki koma Kaduna waye Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
gaban kungiyar masu kiran gidan rediyon VOA na Najeriya Alhaji Musa Garo
ne rediyo da rukuda to za mu je Musa Garo
oga barka da dawowa an dawo daga hutu lafiya
alhamdulillahi ai ba hutu da je
ko alhamdulillahi ni dai ana wa ra'ayi
eh
gaskiya al'amari wannan kudin sun yawa saboda
sai
Allah da idan ina so sai a takara gwamnati a jihar Kaduna idan zan kiro wayannan kudin zan inde ba mutane za su yi mu karo su hada mu wannan kudi ba dan haka gaskiya al'amari cika wannan kudi da ake na siyan form ana koran wasu ƴan siyasa ne karanin ƴan siyasa irin mu akan kan mu tsaya takara ne amma gaskiya al'amari muna kira ga jam'iyyu da su kansu abin da ya kamata wannan kudi a sassabe shi a dawo da shi kadan domin kowa ya samu damar tsayawa takara amma in dai aka ga misali wanda kuwan ƙasar tsari za su iya sayan ticket wanda za su tsaya takara to ana ake samu bara gurbin ƴan siyasa da kamo da kudi shikenan an gama magana amma Allah dan ne muku
to mun gode kwaye Musa Garo yanzu bari mu je jihar Imo a jihar Imo
Sani ne da Imo State
to Sani me ra'ayinka game da wannan batun
kudi gaskiya sun yi daidai wallahi
to me za ka ce sun yi daidai ko suna cewa sun yi
kaga akwai jam'iyyu wanda shugaban kasa bai saka musu kudi to kanan za su samu kudin da za su yi amfani da
shi to ikon Allah to mun gode Malam Sani bari mu je Katsina waye a Katsina
kana magana da Zaharuddin yaro mai shago
to Zaharuddin yaro mai shago ja mu je
na'am yawa yi a gani na wannan kudi sun yi daidai
to me yasa
yawa saboda ai shi yanayin abin haka da ya kamata ne
illa iyaka to mun gode Zaharuddin
yawa to madalla
to waye ke magana waye ke magana anya layin shi ya tsinke ba mu ji kowa ke magana ba mun kusa rufe layin fa muna magana ne kuma akan kudin sayan takardar shiga takara. To Kano waya Kano?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To kana tare da Umar Ofisa unguwa kulai mai fata daga nan jihar Kano Najeriya.
To Malam Umar,
gaskiya kamar yanda aboki na Musan Gare ya magana, gaskiya kamata a rage kudin nan. Ni kana a jihar Kano, ina fito ni matashi ne zan yi wannan jira'a. Wato sai da zan samu wannan kudin, sai dai in karo karo zan je gun ɗan uwa da abokan arziki sa dan kwalan, kuma in ba tare hanya zan yi ba sannan za a samu wannan kudin. Ya kamata sassauta wa talakawa kar a zo a kuma a zama cewa mai amfashe mutane wajen ci da kuzin, in aka ci an kara kudin nan kaga ina hau yana mai da kudina ni ma fa tukunna zan zo. Umar Ofisa daga nan jihar Kano, a tashi lafiya.
To mun gode Umar Ofisa. To shikenan, ya kan kiran da zamu yi dauka kenan. Mun gode waɗanda suka samu dama, waɗanda ba samu ba kuma su ci gaba da kokartawa, gobe ma za mu bude layi akan amma wani batu na daban. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yau za mu fara labarin wasannin ne da labarin Kwesinyanta Tsoho, shugaban hukumar kwallon kafan kasar Ghana. Haramcin da hukumar kwallon kafar duniya FIFA a takaice ta azawa tsohon shugaban hukumar kwallon kafan kasar Ghana Kwesi Yantachi na kwanaki 90 yana karewa cikin makonnan. An haramta wa Yantachi shiga duk wani harkoki da suka danganci kwallon kafa ne saboda zargin da ake masa na hannu dumu-dumu a cikin badakalar da aka samu na cin hanci da karbar rashawa ta cikin bidiyon din nan na Anas Armiyau Anas dan jaridan nan mai binciken kwakwa. Sani Dara, tsohon daraktan sadarwa na hukumar kwallon kafan kasar Ghana, wato Ibrahim Sani Dara, shine aka ambata a matsayin babban manaja na Xylophone Media. An samu wannan hasken ne yayin kaddamar da wasu kadarori na Xylophone nan Accra a ranar Lahadi daddare. Sani Dara dai ɗayan shahararrun ɗan jarida na fagen kwallon kafa ne na kasar Ghana bayan yayi aiki da manya-manyan gidajen radio. Kungiyar Black Satellite din kasar Ghana na shirin yin wani wasan sada zumunci da kasar Saudi Arabia game da rahoto da muke samu wani gungu na yin tsakani na hukumar kwallon kafa da kafa ke shirya wannan karawa na sada zumunci na matasa kasar shekaru 20 da kasar Saudi Arabia. A zancen dan wasar kumar kwallon kafa ta duniya da ya fi duk saura hazaka na shekara ta 2018 FIFA 2018 Best Player a zabi Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo da Luka Modric a matsayin waɗanda za su fafata domin wannan lambar girma. Sai kuma an zabi 'yan wasan Premier League guda biyu waɗanda su kuma za su fafata a matsayin masu tsaron gida na FIFA, da sun ka haɗa da tsaron gidan Tottenham Hugo Lloris da kuma Leicester Kasper Schmeichel. Yayin da Cristiano Ronaldo har yanzu bai zuga kwallo a ragar wa club dinsa ba, dan sama shekaru 8 wadda shi kuma yake yi wa ɗan ƙasa da shekaru 9 na Juventus wasa, shi kwallaye har hudu ya zura wa club sa a ainihin fitowarsa na farko. A ƙarshe dai Yaya Toure ya bayyana farin cikinsa na komawa Olympiacos. Ya nuna cewar abin girma ne a gare shi matukar haikan kasancewar ya koma Olympiacos. Ya ce a yayin da yake barin wannan club a shekara ta 2006 ya faɗa cewar zai sake dawowa, kuma yana farin ciki na cika alkawarin da ya yi. Baki ɗaya kuma da wannan labari na Yahaya Toure muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanakin baya ne hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka ko USAID ta bayyana da ƙarin kuɗaɗe don tallafawa wajen ganin an cimma ƙudurorin shirye-shiryen raya ƙasa da aka rattaba hannu a tsakanin gwamnatin Amurka da ta Najeriya a shekarar 2015. Kimanin dala Amurka miliyan 25 ne aka ware don ƙarfafawa jihohin cikin shirin bunkasa kokarin da gwamnatocin jihohin Najeriya ke yi na inganta sha'anin mulki, adalci da kuma yaki da cin hanci da rashawa. Haka kuma zai amfani da ƙarin dala miliyan 1.5 don tallafawa bangaren kiwon lafiya na jihohin a ƙarƙashin shirin agajin gaggawa na shugaban Amurka na PEF don yaƙar cutar kanjamau ta AIDS. Wannan na nufin kenan jimillar dala miliyan 26.5 aka ware don wannan agajin. Duk waɗannan ƙare-ƙaren kuɗaɗen na nuna cewar yanzu adadin kuɗin da aka ware wa Najeriya don gudanar da wannan ayyukan na raya ƙasa sun kai dala Amurka miliyan 1.1 miliyan kenan. Haka kuma hukumar ta USAID na aiki hannu da hannu da ma'aikatan lafiya na gwamnatin tarayya, jihohi da na ƙananan hukumomin Najeriya don samar da nagartattun tsarin kiwon lafiya a yankunan. Da zummar samar da kiwon lafiya na bai ɗaya wanda kuma duk mutane za su amfana da shi. Ko bayan wannan hukumar ta USAID na aiki da ma'aikatan kasafin kuɗi da tsare-tsare, lafiya, noma, wuta da ilimi na tarayya da takwarorinsu na jihohi don ci gaba da inganta wannan tsarin ba da tallafi da za a ci gaba da cin moriyarsa daga yanzu har zuwa shekarar 2020. Amurka na da yakinin cewar Najeriya ƙasar da tafi duk ƙasashen Afirka yawan jama'a kuma mafi ƙarfin tattalin arziki, na da tasiri da rawar da za ta taka a makoman dukkan ƙasashen da ke nahiyar Afirka. Saboda haka ne muƙaddashin darakta na hukumar USAID Erin Holleran ta ce hukumar USAID a shirye take ta ci gaba da aiki da hukumomi na Najeriya don shawo kan matsalolin da ke janyo ƙalubale ga ayyukan raya ƙasa. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Cikakken labaran. Yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen yakin shekaru 17 da Amurka ke jagoranta a Afghanistan yana samun goyon baya a cewar sakataren tsaro na Amurka Jim Mattis. Ko da yake ya ambaci hanyar tattaunawa a buɗe take, Mattis bai faɗi tattaunawar sharar fagen da rahotanni suka ce an yi tsakanin Amurka da 'yan Taliban a Qatar ba. Idan hakan ya tabbata, to wannan ci za ta zama ganawar kai tsaye ta farko da Amurka ta yi da Taliban a cikin shekaru da suka gabata. Haka kuma Mattis bai ce ko akwai wasu sabbin abubuwa da suka kai ga yin wannan nazarin ba, amma duk da haka ya ambaci yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku da 'yan Taliban da gwamnatin Afghanistan suka ayyana a farkon shekarar nan. A yau Laraba, Isra'ila ta ba da sanarwar za ta kulla ofishin jakadancinta da ke Paraguay tare da janye jakadanta, biyo bayan furcin kasar ta kudancin Amurka cewa za ta ɗauke ofishin jakadancinta daga birnin Kudus da shine babban birnin Isra'ila a hukumance, ta maida shi zuwa birnin Tel Aviv. A watan Mayun shekarar nan ne Paraguay ta maida ofishin jakadancinta zuwa Jerusalem, kamar yadda Amurka da Guatemala suka mayar da nasu. Paraguay dai har yanzu bata bada wani kwakwaran dalili na maida ofishin jakadancin nata zuwa Tel Aviv ba.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan na domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke shiryawa kuma ta gabatar. Sai dai kafin mu tashi kuma bari mu mika ta'aziyar mu ga Binta Ibrahim, wakilin mu mai aiko mana rahotanni ta fannin ilimi, wanda na raso mahiyarta wadda ta rasu yau. Ubangiji Allah ya ji kanta rama ya kara hankulin wannan rashin. Yanzu Amadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mu gabatar da shirin, sai Jude Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Cal. Ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma ƙara tsaunin lafiya da alheri.